وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان حتى أن هو نعم نجيشوا الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ما سوغو ديا الله سبحانه وتعالى دبامو إيكم هلرتر ونم مجالسي ما البركة na masallacin asibitin koyarwa da ke cikin garin Azare a karamar hukumar Katagu jihar Bauchi masallacin da aka fi sanin sa da masallacin FMC wannan majalisi namu kamar yadda muka saba muna gabatar da shi a mako mako muna karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan shine majalisi na 138 a wannan yammaci na juma'a 22 ga watan rabi'ul awwal hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1448 wadda ta yi daidai da 4 ga watan Satumba na shekara ta 2026 miladiya idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata na makon da ya gabata muna bayani dangane da isar annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin garin Madina annabi sallallahu alaihi wa sallama gabanin ya isa kamar yadda bayani ya gabata kowa na Allah Allah a ce annabi ya sauka a gidansa wannan yasa suke ta kokarin kama linzami abun hawansa taguwarsa wannan yazo ya tafka wancan yazo ya tafka kowa na fatan a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidansa ya zama shine mai masauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu umurni da su sake linzamin dabbar tasa domin ita an mata umurni zuwa ga wani guni ta kamaimai wanda ba inda za ta tsaya sai ta isa wannan gurin saboda haka kan kowa ya rike ta ya ja ta gidansa inda Allah ya umurce ta nan za ta tafi wannan ya nuna dabbobi suna aiwatar da abubuwan da suke aiwatarwa bisa umurnin Allah mu duba dabbobi ba su da hankali mu kuma Allah maɗaukacin sarki ya mana ni'ima ta hankali to amma abin da zai baka mamaki an adam da Allah ya masa wannan ni'ima mai girma ta hankali dabba da Allah bai mata wannan ni'imar ba Allah zai mata umurni ba za ta saba umurnin Allah ba yayin da ɗan adam da Allah ya masa ni'ima ta hankali da zai iya bambanta kyakkyawa da mummuna abin da zai cutar da mai amfanarwa Allah zai masa umurni ya shure shi da ƙafafunsa gashi kuma Allah ya masa ni'ima da zai fahimci alfanu da fa'ida na wannan umurni da aka masa ita kuma dabba ba za ta iya gane abin da zai amfane ta ba ta bambance shi da mai cutar da ita za ta iya cin abin da zai halaka ta ma amma kai dan adam ba a'a in dai ka san wannan abin zai halaka ka ba za ka ci za ta iya kai kanta gurin da za ta halaka saboda ni batta da hankali sai kuma duk inda ka san za ka halaka ba za ka kai kanka wannan guri ba to amma a tare da haka Allah zai umurni wa dan adam ya shura wannan umurni yayi hani wa dan adam ya aiwatar da wannan hanin da Ubangiji ya masa duk da ya masa ni'ima ta hankali dabba kuma ba ta ketara umurnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki da ya bayyana cewar ya dafa a cikin wutan jahannama ya shuka ya girke cikin wutan jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanu me yasa Allah ya ba su zukata da za su yi tunani da waɗannan zukatun ba su tunani da su ya ba su idanu da za su ga abin da zai amfane su ba su gani da waɗannan idanu ya ba su kunnuwa da za su ji abin da zai amfane su ba su ji da waɗannan kunnuwa Allah ya ce irin waɗannan kamar dabbobi suke kai sun fi dabbobi bata domin dabbobi ba su kauce wa umarnin Allah shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yace su barta kar kowa ya jata gidansa saboda ita tana tafiya ne karkashin umurni na Allah subhanahu wa ta'ala wannan dabbar kamar yadda muka karanta a makon da ya gabata ta je wani fili na kabilar Banu Malik bin Najjar taje sai ta kwanta a wannan fili gaban gidan Abu Ayyub al-Ansari Allah ya yarda da shi wanda an bayyana mana cewa sunansa Khalid bin Zaid mun bayyana takaitacciyar tarjamar Abu Ayyub al-Ansari yayi hidima wa annabi sallallahu alaihi wa sallama har zuwa lokacin da annabi ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan tun saukar annabi sallallahu alaihi wasallama a gidansa yake hidima wa annabi sallallahu alaihi wasallama har ta kai ga aka gina wa annabi gidansa domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna kimanin watanni bakwai a gidan Abu Ayyuba to daidai nan kuma an gina masa gidansa sai koma gidansa to duk da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma gidansa ya bar gidan Abu Ayyuba Abu Ayyuba bai daina hidima da ƙawainiya wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to anan an mana bayani annabi ya sauka a gidan Abu Ayyuba yace wa zalika mahallu masjidihi a wannan guri da ita wannan taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta gurfana nan ne gurbin masallacin annabi kenan da aka tashi gina masallacin annabi a wannan gurin aka gina kenan wannan yana nuna inda masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake a yanzu nan ne taguwar annabi da ta shigo Madina a nan ne ta yi gurfanu ko ta kwanta a nan ta kwanta shi yasa da aka tashi sai aka gina masallacin annabi a gurin wannan ya nuna wannan guri Allah ya zaɓa a gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yanan ƴan uwa inda masallacin annabi yake a yau zaɓi ne na Ubangiji Ubangiji ne ya zaɓi location din a gina masallacin annabi a gurin kuma tunda aka gina har yanzu yana nan ba a canja masa gurbi ba sai dai kawai wani aiki da sarakuna na Saudiya suka yi ta yi na ƙara faɗaɗa shi dube da yadda ake ta samun bunƙasa da haɓaka na adadin al'umma musulmi saboda masallacin sai kaga ya kasa sai a ƙara masa faɗi a ƙara masa faɗi ta dama ta hagu ta yamma haka nan ake ta ƙara masa aka zo kuma aka ɗora masa step ta sama ma shi ma zai ci adadi mai yawa dan saman masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a kiyasi suna cewa yana cin kusan mutum 1000 saman masallacin kawai banda kasan banda kuma farfajiya kuma kasan kasan zai ci ninkin baninkin abin da sama zai domin saman anan ne ofisoshin waɗanda suke gudanar da masallacin yake sannan a saman ne library na masallacin annabi yake amma tare da haka saman yana cin adadin mutane 1000 to in har sama zai ci adadin mutane 1000 da ya kunshi waɗannan gine-gine ina yaga sama wanda kawai iya masallacin ne kawai kaga sai ninkin baninkin 1000 to ina yaga farfajiyar masallaci wannan duka ayyuka ne na ita gwamnatin Saudiya wanda duk shekara idan sun tashi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da masallacin harami na Makka suna budget na kuɗi maƙudai wa waɗannan ɓangarori kamar ma ministry ne aka ɗauki ɓangarorin nan guda biyu mai cin gashin kansu akwai masu kula da su ma'aikata ne dubbai ga su nan ana biyan su sanari ɓangarori daban-daban da masu kula da gurin security suna nan masu hidima wa masallatan suna nan kuma sun maida masallacin a matsayin target ɗinsu na gudanar da jagoranci shi yasa duk wanda ya zama sarki akwai laƙabi da yake yi wa kansa wanda kuma suna alfahari da wannan laƙabi tun daga kan malik fahad ake wannan laƙabi har yau duk wanda ya zama sarki yana wa kansa laƙabi khadimul haramain sharifai khadim in an ce khadim mai hidima wa haramain masu girma wato duk wani wanda ya zama sarki na Saudiya yana wa kansa laƙabi da mai hidima wa haramain guda biyu kuma suna alfahari da wannan laƙabi wannan kuma an fara ne tun daga kan Malik Fahad sarki Fahad wanda kusan za a iya cewa ya rasu shekara 25 baya dan uwansa ya mai gurbin sa Malik Abdullah shi kuma yanzu rasuwarsa kusan kace shekara 12 ko 13 baya shi Malik Abdullah to daga nan kuma sai Malik Salman bin Abdul Aziz dukan su uban su da Fahad bin Abdul Aziz Abdullah bin Abdul Aziz Salman bin Abdul Aziz to Salman shine yanzu yake jagorantar kasa duk da cewar dai ya tsufa gudanar wannan hannu ɗansa Muhammad bin Salman to amma dai har yanzu shine sarkin kasar kuma ana masa laƙabi da khadimul haramain sharifai mai hidima wa harami guda biyu masu ɗaukaka to wannan masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallama inda taguwar annabi ta gurfana a nan ne aka gina wannan masallaci nasa wanda Allah ya tattara masa albarkatu da alkhairai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yin sallah cikin masallacinsa yana daidai da a yi sallah a wani masallaci wanda ba shi ba sau 2000 kai sallah ƙwaya ɗaya a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama nadan da za ka samu daga gurin Ubangiji na daidai da nadar da za ka samu in kai sallah a wani masallaci wanda ba shi ba sau 2000 yanzu a masallacin nan kafin ka samu daraja da sakamako da wanda ya yi sallah a masallacin annabi zai samu ƙwaya ɗaya sai ka yi sallah 1000 a masallacin nan sannan kake daidai da wanda ya yi sallah ƙwaya ɗaya a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kai mu masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko mutum ya je yana fatar ya sake koma wannan ba karamar gara ba sabata shi yasa dan uwa duk wanda Allah madaukakin sarki ya hukunta masa zuwa garin Madina kar ya yi wasa da damarsa, ya yi ƙoƙari ya ribati wannan dama da Allah ya bashi na zuwansa Madina ya ziyarci masallacin Annabi. Kar ka yadda salloli biyar ɗin nan su same ka in ba a masallacin Annabi ba, sallallahu alaihi wasallam. Jami'ar Musulunci ta Madina, Allah ya saka mata da alkhairi, ta ɗebo al'umma na duniya, ‘ya’yan musulmi daga sassa daban-daban, kusan ƙasashe 150 suke karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina tsawon shekaru 50 baya, har yanzu kuma ba a gushe ba, kuma ta ƙanƙashe waɗanda suka amfanar kuma suke amfanarwa a duniya, ƙasashe 150 na sassan duniya. Wannan jami'ar, saboda muhimmancin yin sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta samar da motoci domin tsakanin jami'a da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai rata sosai. Bari in mana kwatance da tafiyar ƙafa, domin na taɓa jarrabawa, na gwada takawa da ƙafa daga jami'a zuwa masallacin Annabi yana ɗaukan minti nawa, yana ɗaukan awa ɗaya da rabi. Kaga da rata, in za ka taka daga jami'a ka tafi masallacin Annabi zai ɗauke ka awa ɗaya da rabi, noman tafiya. In kuma za ka hau motar haya kai sai ka ɗanka, ba ka samu abokan tafiya ba, mafi ƙaranci riyal 10 ne. Riyal 10 kuma mun san yana da dai da naira nawa. Za mu fahimci abun idan mun duba mun ga riyal ƙwaya ɗaya a yau na daidai da naira nawa. A yadda na sani 500 bai kai ba, a yadda na sani bai fi wata biyu baya ba, riyal ɗaya na daidai da naira 360. Na'am, yawwa, wata biyu baya da na sani, kuma ban ji labarin ya ɗagu ba. Da ya kai 400 sai zo yana sauka, musamman yadda dala take faɗuwa sakamakon wannan fa abin nan yaƙi da aka ta samu na Iraki da Amerika, sai sa dala tana sauka, saukar dala kuma saukar riyal ce, to sai ta sauka ta dawo naira 300, har ta dawo 350 ma sai ta ɗan ƙara hawa ta tafi 360. To yanzu 360 sau 10, to sai ka biya naira 300,600 daga jami'a in kana so ka je masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama in kai kaɗai. In kuma ka samu abokan tafiya, misali kuka kai ko 5, za ku iya ɗaukan mota ɗaya, kowa sai ba da riyal 2, an haɗa ya zama riyal 10. To kaga riyal 2 da ɗan sauƙi ko? Bai fi naira 700 ba. Wannan sai ka samu abokan tafiya, amma in kai kaɗai za ka tafi sai ka biya wannan kuɗi 300,600. To jami'a sai ta samar da motoci, buses da yawa, wanda ana idar da sallar da asar, aikinsu shi ne su yi ta ɗiban ɗalibai daga jami'a zuwa masallacin Annabi kyauta. Koriyar ɗaya ba za ka biya ba, za su yi ta wannan aiki su je su dawo, kusan bus ne sun kai guda 10, ga su nan sun yi layi kowanne da direba. Idan bus ta farko ta cika sai ta tafi, sai ɗalibai su ci gaba da shiga bus ta biyu, in ta cika sai ta tafi, sai a ci gaba da shiga bus ta uku, in ta cika sai ta tafi. Ita kuma ta farkon nan tana zuwa tana ajiye ɗalibai a masallacin Annabi, za ta biyo ta dawo jami'a ta sake bin layi. Haka za a yi ta yi, ba za a yanke ɗiban ɗalibai zuwa masallacin Annabi ba sai ya rage saura minti 30 a kira magariba, a nan sai a dakata. Wanda kuma ya yi jinkiri, wannan sai aljihunsa ya gaya masa. To idan aka kai su za su yi sallar magriba a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, akwai majalisi irin namun nan, irin majalisin nan da muke yi, akwai suna nan da yawa. idan gurin da ake karantar da hadisi kake so ka je to akwai majalisa babban malamin Madina makaho ne ma baya gani amma masalin hadisi Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr galibin daliban jami'a suna cika wannan majalisin nasa ya karantar da Sahih Al-Bukhari ya karantar da Sahih Muslim ya karantar da Sunan Abi Dauda ya karantar da Sunan At-Tirmidhi ya karantar da Sunan An-Nasa'i ya karantar da Sunan Ibn Majah wannan kutubus sitta na hadisi duka ya karantar da su kuma makafa zai zo ya zauna akan kujerarsa kamar yadda nake zauna akan wannan kujerar akwai ne karanta masa hadisan kawai za a karanto masa hadisan ne sai ka ji yana bayani yana sharhi kuma sharhin bai taƙaita a iya hadisan ba kawai mazajin da aka kawo an wani kowane ɗaya daga cikin su sai ya maka taƙaitaccen tarjumar su an fulan an zaidu an thabit an sauban an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kowane ɗaya daga cikin su ya maka tarjumar su sai a zo kuma bayani kan abin da hadisin ya kunshi darussan da hadisin ke kunshe da su sai fito maka da su sai a ji hadisin sai da yin sharhin ne ta tafai guda shida kutubus sita to akwai wannan majalisin akwai majalisin karantar da aqida akwai majalisin karantar da fiqh duka dalibai suna amfani da wannan damar sai su halatta tsakanin magriba da isha cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan an yi dar da sallar isha akwai inda bosses din nan na jami'a suke tsayuwa dalibai suka fita sai su tafi gurin sun yi layi suna jiran dalibai in aka zo sai a shiga sai su yi ta kai dalibai jami'a su ta kai dalibai jami'a sai an yi minti 30 da idar da sallar isha ana jide su to daga nan kuma duk wanda ya makara bai go da wuri ba shikenan nan ma sai aljihunsa ya gaya masa to wannan duk ranar duniya haka ake shekara 50 baya har yau kaga wannan abin ajinjina musu ne a musu duniya dawainiya sosai kuma bugu da ƙari kana da allowance kowane ɗalibi yana da allowance ɗalibin digiri allowance ɗin da ake ba shi duk wata ɗan uwa bai gaza naira 200 da ƴan kai ba haka na masters shi ma 200 da ƴan kai amma nasa ya kuma mai digiri haka mai PhD wannan duk watan duniya to masallacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ɗan uwa kamar yadda na yi bayani duk wanda Allah ya bashi dama ya samu kansa a garin Madina to kar ya yi sake wajen sallah ta nafila da ta farilla a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda duk sallar da kai kwaya ɗaya za a baka ladan sallah 1000 da kai a wani masallaci daban da ba na annabi ba sallallahu alaihi wasallam to anan gurin yace inda taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam tai gurfano ta kwanta anan ne masallacin annabi yake ma'ana ana aka gina masallacin annabi fa qala alaihi salatu wassalam lokacin da taguwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta kwanta a inda masallacin sa yake a yanzu sai annabi ya ce ha hunan manzilu insha Allah anan ne gurin saukana in Allah ya yi kenan anan zan sauka sai karanta ayar cikin suratul mu'minun rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya karanto wannan ayar wannan ayar Allah yana ba da labari ne akan annabi Nuhu alayhi salam lokacin da aka yi masa umarni ya kera jirgin ruwa ya kwashi duk waɗanda suka yi imani cikin wannan jirgin ruwa wanda bai yi imani ba karya annabi Nuhu ya aiwatar da umarnin Allah subhanahu wataala ya sassaka jirgin ruwa duk wanda ya yi imani ya hau jirgin ruwa tare da shi sai Allah ya umarci ƙasa ta fito da ruwa sama ta saukar da ruwa sai aka halakar da duk waɗanda ba su yi imani ba sai zamanto waɗanda suka saura su ne wanda suka shiga cikin jirgin ruwa su ne suka tsira jirgin ruwan annabi alaihi salam to shine bayan wannan ruwa ya tsare Allah ya yi umurni wa sama ta kame dubban da ruwa kasa kuma ta tsotse abin da ya cika ta sai aka yi umurni wa annabi Nuhu ya sauka da shi da waɗanda suke cikin jirgin ruwa su sauka ban ƙasa kuma su yi godiya wa Ubangiji su ce rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin aka ce annabi Nuhu lokacin da kake sauka daga jirgin ruwa ka ce rabbi anzilni munzalan mubarakan ya Ubangiji ka saukar da ni masauka wanda yake mai albarka wa anta khairul munzilin kai ne mafi alkhairin masu saukarwa duk masu saukarwa Allah shine mafi alkhairin su to annabi yanzu tunda ya sauka garin Madina sai ya dauko wancan addu'a ta annabi Nuh alaihi salam da yayi lokacin da ya sauka daga jirgin ruwa annabi shi kuma yanzu da ya sauka garin Madina shi ma sai yayi wannan addu'a yace rabbi anzilni munzalan mubarakan ya Ubangiji ka saukar da ni masauka wanda yake mai albarka kenan annabi ya roki Allah subhanahu wataala Madina da ya sauka Allah ya sanya albarka a gurin nan da ya sauka kuma Allah ya amsa addu'ar sa Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin garin Madina duk wanda ya shiga garin Madina zai samu nutsuwa duk wanda ya shiga garin Madina zai ji kwanciyar hankali ta musamman gashi dai kai tafiya mai nisa ka bar garinka ka bar dangi da ƴan uwa ka bar ƙasarka amma in ka shiga garin Madina zaka ji baka da kewa zaka ji baka alhini zaka samu cikakkiyar nutsuwa da kwanciyar hankali wannan tsari ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya biyo baya ƙarƙashin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin jerin addu'o'i da annabi yayi lokacin da ya sauka garin Madina yace rabbi anzilni munzalan mubaraka ya Ubangiji ka saukar da ni masauka wanda yake mai albarka ina ne kuma masaukin annabi cikin ƙwariyar garin Madina wa anta khairul munzilin kai ne mafi alkhairin masu saukar da bayi wannan fassara ce cikin fassarori guda biyu da malaman tafsiri suka fassara ta biyu rabbi anzilni munzalan mubaraka ya Ubangiji ka saukar da ni sauka ne albarka kaga fassara ta farko masauki ne albarka fassara ta biyu sauka ne albarka ya Ubangiji ka saukar da ni sauka ne albarka nayi sauka wanda yake tattare da albarka wancan fassara ta farko kuma ka saukar da ni bigire mai albarka guri mai albarka duka kuma fassarorin ba su ci karo da juna ba duka kuma Allah ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallam domin yayi sauka mai albarka saboda mutan Madina sun amfana da shi dama albarka na nufin amfani yayya ka amfana kuma ka amfanar to rayuwarka ta yi albarka to annabi ya amfanar a Madina kaga saukar sa Allah ya sanya albarka garin Madina Allah ya sanya albarka cikin saboda duk wanda ya shige ta ba zai da na sani ka kenan Allah ya sanya albarka cikin ta kuma saukar annabi ma Allah ya sanya albarka domin saukar da annabi yayi ita ce muke cin gajiyar ta yanzu domin saukar sa ne ya yada addinin musulunci saukar sa ne ya karantar da yadda ake sallah ya karantar da yadda ake azumi ya karantar da yadda ake aikin hajji hukunce-hukunce na mu'amala zamantakewa na auratayya na kasuwa duka annabi a saukar sa ne garin Madina ya karantar ta kenan Allah ya sanya albarka cikin saukar sa anzilni munzalan mubarakan ka saukar da ni sauka ne albarka kuma saukar annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ya zamanto mai albarka haka nan kuma Madinan ma ta zamanto mai albarka duka waɗannan addu'o'i ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya kusa kuma garin Madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina, gari ne wanda duba koda zai shiga gari, wai ba na garin Madina za ta zama to ba ta dace da shi ba, hakan zai iya sanya shi masarsara, zai iya yin zazzabi ko ya kamu da mura, saboda ya zo ya shaki iskar da bai saba da ita ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah subhanahu wa ta'ala saboda kaunar da yake yi wa garin Madina, ya roki Allah ya ɗauke annoba da ke cikin garin Madina ya kai ta Juhufa, miƙatinmu kenan, in mun taho daga yankinmu za mu je aikin haji Juhufa, yanzu haka tana cikin ruwa. Wa Allah ya karɓi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai zamanto duk wanda ya shiga garin Madina, shigansa garin Madina ba zai sa iskar da zai shaka ta sa shi yayi mura ba, sai dai in AC yayi ta sha da yawa, tunda suna da AC cikin masallaci, AC cikin mota, AC gidaje, AC shaguna, AC. To sai dai in kai yanzu baka saba mu'amala da AC a garin ku ba, yanzu kuma ka zo ka shiga AC, to zai iya samar maka da mura. Amma dan shakar iskar garin Madina baya sa a kamu da mura, ko a kamu da zazzabi, ko cututtuka da canjin guri ko yanayi ke sa bawa ya kamu da su. Saboda addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi, Allah ya ɗauke annobar garin Madina ko zazzabin da ke cikin garin Madina, Allah ya kai wannan Juhufa. Sannan har ila yau Annabi ya ba da labari cewa garin nan na Madina, a kan iyakokin garin Madina, Allah ya sa masu gadi na mala'iku. Mala'iku ne suke gadin iyakokin garin Madina, ba za su bar ababe biyu su shiga Madina. Abu na farko annoba, yanzu ba ana ta fama da ciyan ido ba, Apollo nan ba ta shiga Madina, ba ta shiga Madina ba, saboda mala'iku suna nan suna gadin iyakokin garin Madina, duk wata cuta mai yaduwa ba sa barin ta shiga Madina. Wannan na farko ke, kaga Allah ya sa wa Madina albarka. Na biyu, Dajjal da zai zo a ƙarshen duniya, zai taka ya je ko ina a ban ƙasa banda Madina. Mala'iku suna nan suna gadin iyakokin Madina, ba za su bar Dajjal ya shiga ba, duk inda zai taka ya je zai je amma banda Madina. Sannan kuma gabanin alkiyama ta tsaya, Annabi ya ba da labari cewa garin Madina zai yi girgiza, ya watsar da munafukai da suke kansa da kafirai. Duk wani wanda munafiki ne ba musulmi bane na gaske, Madina idan ta yi girgiza za ta watsar da shi waje. Wannan gabanin alkiyama ta tsaya, Annabi ya ba da labari hakan zai faru, kuma sadiqul masduq shi ne gaskiya ne, in ya faɗi abu to haka, babu kokonto, ba shakku, ba tantama a kai sallallahu alaihi wasallam. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan gari da ya sauka na Madina, ya yi wa garin addu'ar Allah ya amintar da garin, sa'annan ya yi addu'a wa garin Allah ya albarkaci abincin garin, kuma Allah ya amsa addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace inna ibrahima da ali makkata wa inni da'awtu li madinati dirfai ma da'a ibrahimu li makka, allahumma barik lana fi sa'ina, allahumma barik lana fi muddina wa qul humaha ila zikr. Yace Annabi Ibrahim ya addu'a wa garin Makka, Allah ba mu labarin addu'ar Ibrahim, Annabi Ibrahim cikin Al-Qur'an, rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati. Annabi kuma da yazo sai yake ba da labari cewa Annabi Ibrahim ya addu'a wa Makka, shi kuma ya yi wa Madina. Ninkin abinda Annabi Ibrahim ya roƙa wa Makka, ya ce Allahumma barik lana fi sa'in, ya Allah ka mana albarka a sa'in, kenan aba abun awon mu da muke awon abinci da shi Allah ka sanya albarka cikin mana Allah ka sanya albarka cikin abincin mu na Madina Allahumma barik lana fi muddina ya Allah ka mana albarka cikin mudun sai zamanto abincin da ake awo Allah ya sanya albarka ciki za a yi rayuwa wacce take kunshe da walwala wa annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu ya sauka garin Madina فاحتمل أبو أيوب رحله ووضعه في منزله تولتن دا تغور النبي صلى الله عليه وسلم شقو أنت تكم مدينة تاغو تاغور فانا قبن جدا أبو أيوب الأمصاري وانما يتين نوا نانون تيور أبو أيوب شيني من مثلين النبي صلى الله عليه وسلم shi yasa ba wanda yayi jayayya da Abu Ayyuba take Abu Ayyuba yayi godiya wa Allah bisa ga zaban sa da Allah madaukakin sarki yayi akan ya zamanto ne masaukin manzon sa sai yayi godiya wa Allah subhanahu wataala take zo ya dauki buzurin annabi sallallahu alaihi wasallama da kayan sa da ya riko sai ya shiga da su cikin gidansa tunda taguwar annabi ta sauka a gaban gidansa waja'a as'adu bin zurara fa akhadha bi zimani naqatihi fa kana indahu as'ad bin zurara yana cikin masu daukaka a madina to da yaga haka cewar yanzu abu ayyub al-ansari ya zama shine mai masaukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce to shi ma fa ba za a yi babu shi da yazo sai dauki minzani taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tafi da shi gidansa kenan yanzu shine mai kula da minzanin taguwar annabi shi ma samu ya samu rabon sa tunda Abu Ayyub ya tafi da annabi gidansa shine mai masaukin annabi to shi kuma bari ya dau minzani taguwar annabi ya je kula da minzanin taguwa ya zama shine mai masaukin minzani shi ma samu rabansa wa kharajat wala'id bani najjar sai bayi mata na kabilar bani najjar tunda ita wannan taguwa ta annabi da tazo ai a filin bani najjar ta gurbana kaga su ma bani najjar sun ji dadin haka saboda suna ga su ma Allah ya zabe su ta yaya Allah ya zabe su ta yadda ya sanya taguwar annabi ta gurfana a filin su kuma wannan nasara ce gare su to shine bayi mata na wannan kabila ta Bani Najjar sai suka fito daga gidajensu suna murna suna farin ciki yadda Allah madaukakin sarki ya hukunta taguwa annabi ta gurfana a filin iyayen gidajensu suna waka suna cewa nahnu juwarin min bani najjari ya habbaza muhammadin min jari suna tarira wannan baiti suna cewa nahnu juwar mu ne bayi min bani najjar bayin kabilar bani najjar su bayi ne na kabilar bani najjar suna cewa wayo murna wayo dadi ga Muhammadu da ya zamanto makwabci gare mu tunda taguwarsa ta sauka a filin bani najjar annabi har ya shiga masaukinsa ina ne masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam gidan Abu Ayyub al-Ansari annabi har ya shiga masaukin sai ji bayin nan suna ta nana ta wannan waka suna maimaita ta a kofar gida suna murna yadda Allah madaukakin sarki ya zabi filin iyayen gidansu ya zama anan ne za a gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma anan ne za a gina gidan annabi sallallahu alaihi wasallama suna murna suna fadi suna murna suna nana ta suna cewa yanzu annabi ya zama makwabcinsu tunda a filin kabilar iyayen gidansu ne za a gina gidan annabi da masallacinsa. Fa kharaja ilayhi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi da yaji wannan waka ta su sai fito gare su. Wa qala, sai yace musu, atahabbabna, shin yanzu kuna kaunata? Annabi yake tambayar waɗannan bayi, yace shin yanzu kuna kaunata? Fa qulna na'am, sai suka ce kwarai da gaske ya rasulullahi muna kaunata. Fa qala, sai annabi yace Allahu ya'lamu anna qalbi yuhibbukunna, yace Allah ya sani cewar ni ma zuciyata tana kaunar ku. Annabi kamar yadda bayi matan nan suka bayyana masa cewar suna kaunar sa, shi ma zuciyarsa tana kaunar sa. Waɗannan bayi sun dace da alkhairi mai girma saboda kaunar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin duk wanda Allah madaukakin sarki ya azurta shi da soyayya ta gaskiya ba wai ta ƙarya ba, ga manzon Allah wannan yayi rabo mai girma. Kaunar manzon Allah ba iya a baki take, a zuci take na farko ke, na biyu kuma a gabbai. Idan da gaske kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to a ga alama. Wata alama ce take nuna cewar bawa na kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Manya-manyan alamomi, na farko a ga kana masa da, saboda duk wanda kake kauna ba yadda za a yi maka umurni ka ki, inda gaske kana kaunar sa. In har zai ma umurni ka ki, to ƙarya kake, ko da a bakinka kana ta rera waƙar cewa kai ne masoyin annabi, wallahi ƙarya kake. Masoyin annabi na gaske shine wanda ana ce masa annabi ya ce kaza zai ce an yi an gama, annabi ya hana kaza zai ce an yi an gama. Mutum ne za ka ga yana taka wandonsa, amma yana cewa mu ne masoya annabi, wallahi ƙarya ne. Masoyin annabi ba ya taka wandonsa, saboda annabi ya tsawatar akan taka wando. In kuma da gaske kana kaunar annabi, tunda ya tsawatar, to kar ka taka wandonka, domin har ma annabi ya kausasa murya akan taka wando. Dariga, suturar musulmi namiji, mace ce ake so ta taka nata ta ja shi ma a ƙasa, amma kuma opposite yanzu. Mata sai su tsage suturarsu, ana ganin tsorocin su. Maza kuma su sauke suturarsu, yana shara ƙasa wani yana taka wandonsa. Sai ka irga mazaje goma da ƙyar, za ka samu mazaje uku da suke ɗaga suturarsu. Da ƙyar, in ka irga mazaje goma, bakwai ɗin nan suna takawa suturarsu, ya rufe musu gidan sawunsu. Kuma abu ne da annabi ya tsawata. Ina soyayya annabi take? Kana saba masa, kuma kana cewa kai ne kaunarsa, ne law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu, da soyayyarka ta kasance ta gaskiya ce, da ka masa da'a. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, masoyi ga wanda yake so mai biyayya ne, baya saba masa. Shi yasa Allah ya ce kun in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah, inda gaske kuke kuna son Allah, kuna son manzo Allah, to ku mun biyayya, ku mun da'a, inji Allah yake annabi ya faɗi. Fattabi'uni, ku mun da'a, ku mun biyayya, inda gaske kuna son Allah, kuna kaunata. Wannan alama ta farko ce da ake gane masoyin annabi da ita, ba a baki bane, ba rera waka bane, da'a ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga umurninsa. Yace ma asfala minal ka'baini fa fil nar, yace libasul mu'mini nisfu saqaihi tufatul mu'mini rabil qabrinsa sangalalinsa. Wannan tufafin mu'mini ke yau, kuma duk wanda yasa suka ga ana masa kallon biyu taro uku sisi, wanda yasa su kira rabin kaburi, suka ga ana masa kallon wani daban, wani bako bako, wani mai tsanani a addini, wani mai tsanantawa, wani ustaz mai zafafawa a addini. Haka al'umma suke kallon wanda zai sa su kira rabin kaburi, sai kaga ana masa laƙabi, ana masa taifin na yanzu ustaz. Za ka ga ustaz nan ana faɗi ne fa da izini gani ba abun wannan magana, an kuma hadisi ne ingantacce. yace libasul mu'mini nisfu saqal tufatul mu'mini rabin qabrinsa in ba za ka iya sarabin kabri ba ananta ba ba a tilasta ba za ka iya saukewa amma ka kula kar ya sauka ƙasa da idan sa annabi yace fa ma asfala min al-ka'baini fa fil nari duk tufafin da aka sa ya sauka ƙasa da idan sa to yana wuta inji annabi sallallahu alaihi wasallam to da yawa za ka ga masu da'awar soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama suna taka wandunan su yana wuta idan sawun su kuma suna da'awar cewa su masu kauna Allah sannan da yawa daga cikin ƴan uwa mata da suke da'awar su masu kauna annabi suna saba annabi su fidda tsiraici su kwalliya su taba ado su yafa gani rakani gani tani su fita alhali kuma annabi ya hana kuma suna ta su musu ya annabi ina so ya annabi take a saba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace almar'atu kulluha awra mace gabaki ɗayanta al'aura ce ma'ana ana so ta fita ta jikinta sai fista da takunna to ne aka daga mata kafa aka mata sassauci za ta iya buɗe wasu malaman ma suna ta fiskar ta ta al'aura ce malaman sun buɗe cewa daga ta ina ne ake ganin kyan mace sai ta fista Allah kuma ya ce wala yubdina zinatahunna kar su bayyana kwalliyarsu kar su bayyana adansu inda kuma ake fara ganin kwalliyar mace a fiskar ta ne suka ce saboda haka fiskar mata sa ne kami ta ne to mata da yawa suna da'awar kauna da soyayya ga annabi amma ba sa iya yin hijabi suna gani kamar kuntatawa ne a ce ki ta yawon cikin hijabi kina shan ba ba za ki dan wata ya baki dan shan iska ki dan rawaha to masoyiyar annabi ta gaske ba ta kawo wannan cikin zuciyar lokacin da ta sama daɗin sakawan take ji saboda me ta yi da'a da biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da dama suna nan ɗan uwa na umurni na annabi sallallahu alaihi wasallam da muke ƙetarewa amma kuma a bakinmu kullum muna rera cewa muna son sa wannan ɗayan biyu in ma ko ba daga ta muke ba rerawar da muke cewar muna kauna annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma soyayyar tamu akwai na kasu cikin saboda inda kammalalliyar soyayya ce ba yadda za a yi musaba wa ummunsa sallallahu alaihi wasallam yace ahkul liha ku wada ta haban ku da gemu umurni ne yake bawa mu maza sai mu share gemu kuma mu ce mu masoya annabi ne babu umurni ya bamu umurni mun kasa yin umurninsa muna kokarin siffanta kawunan mu da yahudu da nasara da annabi ya ce mu saba musu su ne nasara su ne masu sha'awar su aske gemu mu kuma sai muke sha'awa mu kamanceceniya da su mu ma mu aske annabi kuma ya ce kar mu kamanceceniya da su mu wadata abar mu da gemu mu ya bamu umurni ba mu yi ba kuma mu ce muna son sa kaga akwai rauni dangane da soyayyar mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake son annabi soyayya ta hakika shine duk wani umurnin annabi baya sake da shi baya rike shi rikon sa kainar tashi baya rike shi sakwa rungumar sa yake 100% inda aka ce annabi ne wannan umurni to anyi an gama annabi ne wannan hali anyi an gama to wannan masoyin annabi na gaske wannan alama ce ƴan uwa cikin alamomin soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam alama ta biyu cikin alamomi da ke nuna cewa bawa na kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam shine yawan yin salati wa annabi saboda wanda kake so kana yawan ambatansa kuma soyayya kake da ita duk lokacin da ka zauna baka da taɓi da yanke naka saboda kaunar da kake mata duk sanda aka ambace ta zaka ji likuwa to haka masoyin annabi na gaske shine koyaushe yana cikin ambatan annabi wanne ne ambatan annabi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk sanda aka kama suna annabi zai salati wa annabi to wannan ma alama ce cikin alamomi da suke nuna kaunar bawa wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Alama ta uku cikin alamomin da suke nuna bawa na kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, bawa ya zamanto mai girmama annabi yana raye ko kuma bayan mutuwarsa. Kamar yaya girmama annabi bayan mutuwarsa? Yana raye kaga wannan abu ne wanda yake karara a fili. To yaya girmama annabi kuma a bayan mutuwarsa? Malamai suka ce ka girmama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, ka girmama annabi. Duk wani abu da yazo daga gurin annabi ka girmama shi, ka kaunace shi, ka girmama annabi. Wani dalibi na ya manyanta, Allah masa rahama, ya rasu, ana magana akan tsayi da jeri, sai ce gafarta malam ina da magana. Nace bismillah, yi magana. Ita ni tsayi da jeri nan ka ina ce sunnati. In abu sunnati ba sai an tilfa sa mutane su yi ba. Sai nace masa to me ce sunna? Sai ce sunna ita ce abin da aka samu annabi ya aikata, ko kuma ya furta da fatan baka, ko kuma an yi a gabansa mai tanka. Na ce to idan wannan ita ce sunna, wanda ke lazumtarsa wannan din da yake fassarawa? Ya ce yana fassara da'arsa ga annabi da girmamawarsa ga annabi. Na ce to kai baka so ka zama daga ciki? Sai sun fiyar da kansa. Kaga a tafi ma a fahimtar tasa cewar jemin sunna ce, a fahimtarsa, wannan fahimtarsa ce. Saboda ba zai tsaya iya sunna, umurni ne annabi ya bayar. Al'amuru kuma ya malamai suke cewa yaqtadul wujub, in annabi ya bada umurni ko Allah ya bada umurni, umurni na hukunta wajibin aikata wannan umurni. Annabi kuma cewa ya ihkul laha, ku wadatar da haban ku da gemu. Kaga wannan umurni annabi ya bada. To ya za a yi a cire wannan umurni daga wajibi a maida shi sunna? Sai an samu wani dalili a gefe kuma babu. To sai na tafi da shi a fahimtar ta annabi, sai sun kuyar da kansu. To daga nan kuma bai sake tantawa ba akan wannan kabiya din. To ban san me yasa maza muke kyamar gemu ba, ban san me yasa me aibin gemu. Kai koyi da annabi ka tsaye gemu dai au a jikin abun hawa, jikin mota ko jikin mashin za a sa tambarin dan kwalla, ai aski irin nasu yanda yake sa wando a san har tafiya ma ana kwaikwayon irin nasu, saboda me? Saboda kaunan da ake masa. To mu ba za mu yi wa annabi mu ba sallallahu alaihi wasallam in an iska sun yi wa dan iskan su, to kai na kirki me zai sa ka ji kunya ko kuma ka ga hakan kashe ne? Kai tunda na kirki ne, iska ya kwaikwayi dan iskan sa, to kai na kirki ba za ka kwaikwayi na kirkin ka ba? Me ya kashe a ciki in shi bai ji kunyan kwaikwayon wannan dan iskan ba? To kai me zai sa ka ji kunyan kwaikwayon mutumin kirki wanda yana da girma wurin Ubangiji, yana da girma a duniya, kowa ya shaida? Me zai sa ka ji kunya? Me zai sa ka ga ƙauyanci ne? Me zai sa ka ga koma baya ne? In shi wancan bai ga ƙauyanci ba ne, bai ga gidadanci ba ne, ya kwaikwayi ɗan iskarsa, kai me zai sa ka ga gidadanci ne ko ƙauyanci ne ko komawa baya ne ko na ƙasa ne? Alama ta hudu cikin alamomi da suke nuna cewar bawa na kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zama kana kaunar waɗanda annabi ke kaunar su. Annabi yana son matansa, kaunar matan annabi so alama ce da take nuna kaunar ka ga annabi. Annabi yana son ƴaƴansa, kaunar ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama alama ce da take nuna kana son annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi yana son sahabbansa, kaunar sahabban annabi alama ce da take nuna kana son annabi. Mutum zai ce yana son annabi kuma yana kin sahabbansa, ƙarya yake, baya son annabi sallallahu alaihi wasallama. Mai son annabi zai so sahabbansa. annabi da bakinsa ya bada labari yace man ahabba al ansara fa bi hubbi ahabbahu wa man abghada al ansara fa bi bughdi abghadahu yace duk wanda yaso al ansar sahabban sa mutan madina kenan kauna ta ce yasa yake kaunan su wanda yake al ansar yake sahabban annabi mutan madina kin annabi ne yasa yake kin su kenan ne kin sahabban annabi makin annabi masoyin sahabban annabi masoyin annabi shine malamai suka ce daga cikin alamomi da suke nuna cewa kana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto kana kaunar wanda annabi ke kaunar sa to karkashin wannan sai malamai suka ce duk wani mumini annabi yana kaunar sa to yanzu ka zama kana kaunar muminin alama ce da take nuna kaunar ka ga annabi amma ya zama kana kyamar mumini alama ce da take nuna rashin kaunar ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma naqasu da raunin kaunar ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama alama ta karshe da zamu karkare bayani akan ta shauki na haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan ma na daga cikin alamomi da ke nuna kaunar bawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma kauna annabi tana da falala mai girman gaske da Allah madaukakin sarki ya tanadar da ita kamar yadda annabi ya bayyana cikin hadisai waɗanda suke mabambanta saboda yanayi na lokaci ba za mu samu daman haka ito wa bayani kan falalar san annabi sallallahu alaihi wasallama ba za mu tsaya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته